Restez à l'écoute.
Sashen wasanin muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Benin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa jami'an tsaro masu yawan gaske ne ƴan awaren da ke neman ballewa daga Najeriya suka halaka a kudu maso gabacin ƙasar. Za mu ji abinda masana tsaro ke cewa kan wannan al'amarin. Wata tawaga a ƙarshen jagorancin jakadan ƙasar Amurka a Nijar, Eric Whitaker, ta gana da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed a makon da ya gabata. Za mu ji muhimman batutuwan da aka tattauna a kan su a wannan ganawar. Sannan za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda a ci gaba da sauraron ra'ayoyin 'yan ƙasar kan batun yiwuwa dokokin ƙasar gyaran fuska. Al'ummar jihar Taraba ta kawo nata korofe-korofe da neman wasu sauye-sauye. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A jiya Litinin, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wata babbar ganawa da shugaban hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, karon farko tun bayan sama da shekaru hudu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta ba da wasu bayanai game da komawa cikin wannan aikin taimakawa hukumar da ita kuma take taimakawa wurin ceto rayuka ta hanyar ba da kiwon lafiya ga miliyoyin mata da 'yan mata a faɗin duniya. Ina farin cikin sanar da ku sake shigar Amurka a cikin wannan aikin jin kai na hukumar UNFPA da ya hada da taimakawa matsalolin 'yan gudun hijirar Rohingya da Afghanistan da Sudan da kuma mutane da suka arce daga yankin Tigray, inji Thomas Greenfield a cikin wani sakon Twitter bayan ganawar. A cikin watan Afrilun shekarar 2017 ne gwamnatin Trump ta fice daga hukumar UNFPA, tana mai cewa hukumar tana taimakawa ko kuma tana shiga cikin shirin tilasta zubar da ciki a kasar China. A jiya Litinin, mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta jaddada kalamanta na kwarin gwiwa akan sabon yunkurin yaki da cin hanci da rashawa da kuma lallashin mutanen Latin America su zauna a gida a maimakon bin hanya mai tattare da hatsari zuwa Amurka. A ziyararta ta farko zuwa wata ƙasa a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa, Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Guatemala City cewa mutanen yankin Latin America ba su son barin ƙasarsu da suke rayuwa a ciki. Amma ta ce saboda al'ummar ƙasashen na Guatemala da Honduras da El Salvador har ma da Mexico suna buƙatar inganta tattalin arzikin rayuwarsu, a don haka ne kuma suke ƙoƙarin zuwa Amurka. Harris ta ce yanzu an samu mafita, taimakon Washington da 'yan kasuwa masu zuba jari da gwamnatin Amurka ta ƙarfafa gwiwarsu za su taimaka a fannin noma da gidaje da kuma kasuwanci. Ta ce sun yi imanin wannan matakin zai yi tasiri. Akwai ta baba a kan ko gwamnatin Afghanistan da rundunar tsaron ƙasar za su ci nasara ko kuma su tsira idan rukunin ƙarshe da sojojin Amurka da ƙawayenta suka bar ƙasar, a cewar wani babban jami'in ƙungiyar tsaro ta NATO. Ku bar mu faɗi gaskiya, lallai akwai rashin tabbas, inji babban sakataren NATO Jens Stoltenberg yana faɗawa masu kallonsa ta yanar gizo a jiya Litinin kafin wani taro a ma'aikatar tsaro ta Pentagon da fadar White House. Ya ce shawarar ficewar na tattare da hatsari. Tun lokacin da dakarun Amurka suka fara ficewa a watan da ya gabata, rundunar Taliban ta kwace akalla gundumomi 7, a wasu wuraren ma ta kwace iko ba tare da samun tarjiya ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani jawabi da ya ga ƙasa a jiya Litinin, Prime Minister India Narendra Modi ya ce gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa wurin samar da rigakafi a jihohi India. Gwamnatin India kanta za ta sayi kashi 75 cikin 100 na adadin rigakafi daga kamfanoni masu yin rigakafin, kana ta baiwa gwamnatocin jihohi a kyauta. A cewar jaridar New York Times, kasa da kashi 4 cikin 100 na al'ummar India kawai ne aka musu allurar rigakafi. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a jiya Litinin cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 600,636, adadi mafi ƙaranci a cikin kwanaki 61, kana da mace-mace 2,427 a cikin sa'o'i 24. A ƙarshe, dubun dubatar fararen hula a Sudan sun gudanar da tarukan gangami a Khartoum domin cika shekaru biyu da fatattakar da sojoji suka yi wa masu rajin kafa demokaradiyya. Suna neman adalci ga ‘yan uwansu da aka kashe su a ranar 3 ga watan Yuni shekarar 2019 a cikin wannan fatattakar. Wasu a cikinsu sun ce sun gaji da alƙawuran jami'an gwamnati alhali ba a cika su, kana babu wanda aka kwato masa haƙƙinsa. Walid Ihab da ya fito daga Omdurman ya ce tunda rundunar tsaro suka harbi kafarsa a cikin tashin hankalin yana fama da radadin ciwon, kana babu wata diyya da ya samu daga gwamnati. Ya faɗa wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa gwamnatin wucin gadin ta gaza don haka ta miƙa mulki ga wasu daban. A watan da ya gabata masu sojojin Sudan sun kashe mutane biyu masu zanga-zangar lumana, kana suka jikata wasu 37 waɗanda su ma suke tuna irin wannan ranar a ranar 29 ga watan azumin Ramadana. Kila yanzu kotun laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa da ke Hague a ƙasar Netherlands ita ce kaɗai inda za su waiwaya domin samun adalci.
Labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda kawo yanzu jami'an tsaro masu yawan gaske ne ƴan awaren da ke neman ballewa daga kasar suka halaka a kudu maso gabacin kasar. To ko me hakan yake nufi a fannin tsaro, kuma menene abin yi? Daga Abuja ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina kaina.
Commandant Brigade na 34 na sojojin artillery Brigadier General Raymond Osoha ya ce jami'an tsaro da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon kai har-haren 'yan bindiga daɗi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Kwamandan ya ce kimanin 'yan sanda 78 ne aka kashe kawo yanzu, yayin da kuma aka halaka kimanin sojoji 34, su ma mayakan sama guda 7 da wasu sojojin ruwa guda 5 aka halaka, kana jami'an tsaron farin kaya wato civil defense an kashe kimanin guda 15, yayin da aka kashe 'yan sandan sa kai guda 31. Ya ce kalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta a halin yanzu na buƙatar ɗauke daga kowa da kowa. Yana mai jaddada cewar bai kamata a bar shi ga hannun jami'an tsaro kaɗai ba. Yawan kai har-har dai ga jami'an tsaro a shiyar kudu maso gabashin Najeriya abin na ƙara tsamari. To ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Saboda haka wannan ya nuna ƙara taɓarɓarewar tsaro, ya nuna ƙara lalacewar harkar tsaro, ya kuma ƙara fitowa fili, ya bayyana wato rauni da jami'an tsaron Najeriya suke da shi, da kuma cewar wato ƴan manuniya tana nunawa cewar idan ƴan IFOP suka fito gabaki ɗaya wato jami'an tsaron mu ba za su iya tunkara su ba. Don kuma sannan ya nuna rashin haɗaka a tsakanin hukumomin tsaro, domin sanda waɗannan abubuwan suke faruwa ina sojojin da ke wannan yanki suke, ina jami'an civil defense na wannan yanki, ina jami'an custom na wannan yanki, ina sauran jami'an tsaro waɗanda ya kamata a ce akwai tsarin haɗaka na bawa juna kariya da kuma wato kulawar da ta kamata. Sannan idan muka lura yanda ƴan IFOP dinnan suka bada umarni ga mutane kada su fito, kuma ba su fito din ba, kuma hukumomi ba su dauki matakan da suka kamata ba. Kuma kamar da nake faɗa a kowane lokaci shine jami'an IFOP dinnan, ƴan kungiyar IFOP dinnan da dukkanin makaman da suke da su, jami'an na tsaron Najeriya suna da ƙwarin gwiwa da ƙarfin da in za a ba su kulawar da ta kamata za su iya tunkara su kuma su murƙushe su. Kuma ya kamata a tsaya a yi wani abu kafin abin ya kai wato inda ba a so. Domin idan aka ce sauran 'yan ƙasa sun fara ɗaukar makamai suna kare kawunan su tunda hukumomin tsaro sun nuna gazawarsu da rashin kulawa, to za a shiga halin ne yaso Allah ya kiyaye, Allah ya kawo mana mafita.
Domin shawo kan wannan matsala a gaba ɗaya, Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa na cewa akwai matakan da ya kamata a ɗauka.
Hukuma da kuma ƙasa da shugaban ƙasa dole ne a tashi a ɗauki mataki, mataki kuma mai tsauri. Dalili ko shine bayan da za a yi mutane jami'an tsaro wanda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu a rinka walakanta su ana kashe su ba wanda yafi karfin doka da oda. Saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta ɗauki matakai akan waɗannan mutane. Dole ne a tsatsaya a tsawata, a tashi a tsaya a jajirce rikici akan wayannan abubuwa. Shugaban kasa ya magana akan wannan abu, amma mutane sukan dauki wannan abu wasa ne, aka mai da shi siyasa, saboda aka ba wani shugaba da zai yadda ya nada hannuwansa, ya zuba idanu ya ga ana kashe-kashe na jami'an tsaro sannan ya shiru. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya a dauki mataki tsatsaura akan wayannan mutane, ba su karfin doka da oda ba, kowaye su ko daga ina suka fito. Saboda haka dole gwamnati ta tsaya ta jajirce ta dauki mataki akan wayannan mutane, in har ana so Najeriya nan ta zauna lafiya. Wannan shine gaskiyan abu, kuma wannan abun da ya kamata a yi kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga tarayyar Najeriya sai mu kauce ta jamhuriyar Nijar, inda jakadan kasar Amurka Nijar Eric P. Whitaker ya gana da shugaban kasar Bazoum Ahmed a makon da ya gabata. Jakadan na tare da rakiyar wasu makarabansa da suka hada da shugaban tsarin nan na raye kasashen duniya, wato Millennium Challenge Corporation, da wakilin tsarin nan na MCI Nijar, wato Millennium Challenge Account, da dai sauransu. Idi Barau shine jami'in da ke kula da fannin siyasa a ofishin na jakadancin kasar Amurka a Nijar, ya kuma bayyana mana muhimman batutuwan da aka tattauna a kansu a wannan ganawar.
Cikin abubuwan da suka tattauna da shugaban kasar Nijar Ambassador Whitaker, ya ce akwai waɗannan 'yan tagwayen wato ayyuka ko kuma alƙibloli da ake kira hulɗar diflomasiya, wato hulɗar ƙasa da ƙasa wacce ta haɗa al'umma Amurka da al'umma Nijar da ma'aikatun Nijar da na ɓangaren wato Amurka cuɗanya juna. Akwai maganar demokra'iyya, wato shugabanci na fara hula, cewa da shugabanni zaɓaɓɓu su ne abokan hulɗar tafiyar siyasar Amurka. Akwai kuma maganar cigaba, wanda shine gudanar da ayyukan da suka shahi gina ƙasa ta fannin raya karkara ne, ta fannin hanya gina hanyoyi ne, ta hanyar samar da ayyukan yi ne da sauransu. Kana akwai magana tubali na tsaro, wanda anan ne kasar Amurka ke tabbatar da kuma kawo goyon bayanta a tafiyar Nijar a cikin yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuka sani sun addabi duniya, musamman a Nijar kamar yadda kuka sani. Ta waɗannan fannoni ni Amurka na kawo ma Nijar tallafi da gudunmuwa ta hanyoyi daban-daban, kamar taimakawa ga horar da askarawan Nijar cewa da jami'an tsaro, samar musu kayan aiki da kuma hikima ta sadasuwa, wato kayan aikin da suke bukata ko kuma ilimin da suke da bukata na tabbatar da aikin su na kare ƙasa.
To zamu sake komawa tare da Najeriya, inda ci gaba da zaman sauraron ra'ayoyin 'yan kasar kan batun yiwa dokokin kasar gyaran fuska a bangaren shiyar arewa maso gabacin kasar da ake gudanarwa a jihar Adamawa. Al'ummar jihar Taraba ita ma ta shigo da nata korafe-korafe da neman wasu sauye-sauye, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
A ci gaba da taron zaman jin ra'ayoyin al'umma don gyaran fuska wa kundin tsarin mulkin kasar na shiyar arewa maso gabashin Najeriya, wadda ake gudanarwa a jihar Adamawa, da suka hada da Adamawa, Taraba da kuma Gombe. Al'umma mazauna jihar Taraba su ma sun shigo da nasu korafi da neman wasu sauye-sauye waɗanda ya kamata a yi musu a hukumance, ciki har da shugabannin kungiyoyi da dama da suka hada da kungiyar Fulani na Tabitul Fulako da dai sauransu. To ko ta yaya waɗannan gyaran zai amfani Fulani maki yaya? Alhaji Muhammadu Gongola da ke zama shugaban kungiyar Tabitar Fulako na reshen jihar Taraba shi kuwa kiraye ga mahukunta domin su ci gashin kansu.
Shawarin da zan bayar anan, ayi kokari mu ma a bamu sashen mu na inda muke gabatar da kukan mu, inda za a saurara mu ma ya zama to muna cikin 'yan Najeriya. Don haka idan ba ku manta ba, ku diba irin kisa na gilla da yake a dayan Fulani, kisan kare dangi wanda hayyo ba a samu wata kungiya ba ko wani sashen tsaro ko sashen gwamnati wanda yace abin da yake a dayan Fulani nan ba daidai bane. In dan Fulani ne abu ka za a dinga ɗauka foto ana tura ma duniya ana maimaitawa, amma wasu kabila an suka yi sai attack da kaji baka saka sani yadda aka yi. To haka ai muna adalci mu ma.
Al'umma da dama na reshen jihar Taraba sun yi jawabai iri-iri domin zakulo mafita tare da nuni ga mambobin da aka turo domin jin wannan ra'ayoyin. Alhaji Muhammadu Baraye wanda ke zama jigo kuma mai fada a jihar Taraba shi kuwa shawara ya bayar kamar haka.
Ina nake so in bada nawa shawara akai shine majalisu biyu da muke da su na tarayya su maida hankali wajen cika alƙawuran tsarin mulkin ƙasar nan da ke dauke da rukunin gwamnatoci guda uku. Akwai gwamnatin tarayya, akwai gwamnatin jiha, akwai gwamnatin ƙananan hukumomi. Amma daga ƙarshe an zo an sanya wata rikitacciyar doka da ta sake tarnake gudanar da mulkin ƙananan hukumomi. Aka dauke su aka maida su ƙarƙashin gwamnoni, gwamnoni su kuma suka maida su aljihun bayan su sai abinda suka ga dama za su yi. Don haka baiwa ƙananan hukumomi ƴanci shine ci gaba a ƙasar nan.
Duba da cewa an zo ga ƙarshen jin ra'ayoyin ashir arewa maso gabashin Najeriya, shugaban wannan kwamitin wanda ya jagoranci jama'ar a jihar Adamawa, Honorable Muhammad Tahir Mangono, shi kuwa alƙawari yayi da nuna wa al'umma cewar duka ra'ayoyin da suka ji haka za su dauka su kai majalisar tarayya domin a yi zama a kai.
Duk abin da suka faɗa mun sa a cikin rahoton mun kai majalisa, kuma alhamdulillah mun samu shawarwari wanda suna bukatar mu sosai, wanda kuma sun kara mana ilimi sosai, wanda kuma shi ne abubuwan da suke damun 'yan Najeriya a yau. Kuma insha Allah duk abubuwan da suka faɗa wannan ba za mu canja komai ba, ba za mu kara ba, ba za mu rage ba, za mu kai a majalisa rahoton mu haka. Kuma tabbata mu wakilan jama'a ne, duk yadda za mu yi za mu tashi sayan daka mu ga cewa yancin al'umma da abubuwan da al'umma suka faɗa ki a koyaushe an yi.
To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya sa wannan zamar ya haifar da da mai ido a Najeriya. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Lalol da Niyya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai kawo muna shirin 'yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masu turare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yan boko haram din sun zo sun kwashi yaranmu da kanyenmu da iyayenmu, har hatta ni kaina ma sun tafi da ni. Amir din Zahar ya aure ni, na haifa mishi a wajen.
Sun zo sun ba mu takarda, sun rubuta sunanmu, sun zo sun ce ga kai ma namba, ga kai ma namba, kan mun zo mun zauna. Yanzu ba mu san abin da zai biyo bayanin ba.
Yau shekaranmu bakwai saurawa ta wata.
Kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne, makaranta ne, to muna son makarantar yayi aiki.
Za mu raba musu wannan gonakin mu, ba su iri, mu taimake su da ban masu kullu su dependent akan wannan abin da muke ba su, shine muka kawo su.
Masu rayuwar shirin 'yan ƙasa da hukuma na jihar Borno ne domin duba makoman rayuwar 'yan gudun hijira bayan da gwamnatin Borno ta fara aikin rufe sansanonin da aka ba su masauki shekaru kusan 10 bayan tazomar Boko Haram ta raba su da garuruwan su. A dakace mu
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullun ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta jaba da
madalla. Masu rare yau fiye da shekaru 10 da suka shuɗe kenan aka buɗe sansarunan ba da masauki ga 'yan gudun hijira a sassan birnin Maiduguri da kewaye tun bayan da tarzomar Boko Haram ta yi kamari a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta Borno, musamman a na yankin tafkin Chadi. Alƙaluma sun nuna akwai fiye da sansanoni guda 20 a cikin Maiduguri da kewaye makare da 'yan gudun hijira maza da mata, yara da manya. Gwamnatin jihar Borno bisa tallafin gwamnatin tarayya da kungiyoyin agaji na ciki da na ƙetare ne ke ɗaukar ɗawainiyar kula da rayuwar waɗannan bayan Allah. Sai dai a 'yan kwanakin nan gwamnatin Borno ta ɓullo da wani shiri na rufe waɗannan sansanoni bayan da ta ɓullo da shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijirar.
Sunana Kyari Kakadan Jamine, ni mutumin manufacturer ne a Abraham da Kalgama. Zaɓin da aka ba mu ɗaya ku tafi da masa wanda yake so, wanda yace a ya zauna a cikin gari, wanda yace yana son auno ya tafi auno. Sai muka ce to mun gode musu kamar yadda suka rike mu da fari, kuma mun gode musu kamar yadda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna. Mu dai abin da muna roƙon Allah, Allah ya kawo lafiya ga ƙasa, mu kuma Allah ya ba mu lafiya wanda za mu koma gidajenmu. Ka san duk inda kai talaka an gwamnati yace ma ka je guri kaza ba ka da musu, kuma shi gwamna ma mun gode mishi, kuma inda muka zo Ubangiji Allah ya tsare mu. Amma sauran bayani da yanzu muke irin muna jin cewa wai gwamnati ba zai kula da mu ba muka zo nan. wannan kuma muna cikin mota muka je amma wannan din ba mu ji dadin shi ba dama ai mu na gwamnati ne kuma gwamnati shi ya kawo mu kuma muna roƙon shi ya ƙara kula da mu kuma inda muka zo ubangiji Allah ya tsare mu mu duka Allah ya ba mu lafiya
wannan gidan da kamar aka ba ku an ba ku shi za ku dinga biyan haya ne ko kuma kyauta ne za ku zo
a yanzu dai sun zo sun ba mu takarda sun rubuta sunan mu sun zo sun ce ga kai ma number ka ga kai ma namu kan mun zauna yanzu ba mu san abin da zai biyo baya din ba
kana da yara
yara na guda bakwai ne da mata na takwas zani da kaina tara
Mamman Nur MIG daga Abadam local government
shekarun ku nawa ne kuke na zone a sansanin yan gurin jira
yau shekaran mu bakwai saura wata biyu
to kamar ya rayuwa ta kasance gare ku kuna zone a wannan sansani
babu dadi rayuwan ka kai kadai kake tafiya da shi tukunna ka zo kana hannun mutum yayi haka amma alhamdulillah gwamnati ya kula da mu iya bakin gurgudansa
to bayan sun sana'a fa ganin cewa kumburo inda kuke wace kila kuna dan kananan sana'o'i a cikin sansani
da ina saida turare to na saida goro ma har kanwa to jarin ka san mai iyali jarin ya dan sinke yanzu ma ina da kayan saida turare amma babu jarin bani da shi
wasu daga cikin rukunin farko na yan gudun hijirar da gwamnatin Borno ta sake wa matsugunni kenan ajiyaya bawo kolo da ke zaman shugabar hukumar kula da ayyukan bada agajin gaggawa ta jihar Borno ta yi karin bayani
haka zaman sunan ba ta kansu kana jira kowane wata mutum ya kawo maka abinci kana jira kowane wata mutum ya kawo maka sabulun wanka ma to overtime sun yi kokari gwamnati ma ta yi kokari wanda suke taimakon mu ma sun yi kokari kungiyar agaji ma azan kusan ana wannan abun kusan shekara 12 dole a yi tunani yanda za a canja al'amarin kaga inda suke zaman nan gurin karatu ne eh makaranta ne to muna so makarantar yayi aiki gurin NYC yan bautan kasa ne to shi yasa muna so mu canja mu ga al'amarin amma ba mu so mu zauna can ma aikin shi ya rubu su ma ba su da yancin kansu ba su da abin ta kansu kullum suna zaune suna jiran gwamnati din ba dadi
to nan gaba a cikin shirin akwai bayanin wata matashiya da ta kukuta daga dajin Sambisa a dakace mu
fitina barki da gaba da fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan kuke
madalla masu rere filin yan kasa da hukuma ya zanta da kwamishinan noma na jihar Borno injiniya Bukar Talba akan wannan batu na makomar yan gudun hijira da ake sake wa matsugunni
su 300 ne wanda suke vocalist za su komo nan sauran 263 za su tafi da masak ne wannan su suka yi suka ce su fi son auno shi mai kawo su na yanzu kuma yadda muka yi zare din sai da muka je muka sarja muka ce kowa ya faɗi wajen da zai ke so aka ruta su akwai wanda suka zabe cikin gari su kaɗan ne akwai da suka zabi damasak akwai da kuma suka zabi auno yanzu da suka auno muka fara
ya batun abinci fa
abinci akwai sai ma kaga sai ma dama muna rijin kowa zama gidan su akwai kudin da aka ce a basu sai a basu abincin da zai kai su kamun a yi shirin noma haka
wani abinci za a dinga basu kowane wata ne kamar yadda aka saba lokacin da suke sansanin gurin jira
ba haka ba ne dama yanzu muna so su koma gona ne muna da mega farm a nan auno dama muna sa IDP da swap ne so yanzu za mu raba musu wannan gonakin mu basu iri mu taimake su da ban masa kullum su dependin akan wannan abin da muke basu shine muka kawo su kuma insha Allah bana za a yi noma da muna da about 500 hectares anan amma yanzu mun bude ya zama kamar 800 ko 900 hectares insha Allah mun ce wannan su yi zuciya su zauna su yi noma dan Allah mu jan dependin akan abun cin kyauta wannan
sai dai hakan na faruwa ne a daidai lokacin da yan gudun hijirar musamman ma mata ke ci gaba da kokawa akan makomar rayuwar su da ta ƴaƴan su
sunana Hafsat Ali daga Bakasin lokacin da muna kauyen mu da muka hijira
a ina ne kauyen naku
sunan kauyen ana kiran shi Kaurum kauyen boko haram din sun zo sun kwashi yaran mu da kanin mu da iyayen mu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni Amir din Zahar ya aure ni na haifa mishi a wajen to daga baya na samu hanya yan jami'an tsaro sun je sun koma nan mu koma can suka zo da mu sai aka taho mu da je daga cikin camp din aka karbe mu a cikin gaggawa shine muka samu zama a ciki akwai iyayen mu da wanda an tafi da su da maza mu da matan mu da gwamnati za ta ci da Allah ta taimaka mana a dawo da yaran mu da kuma manyan mu wanda muka rasa
muna kince kamar an kashe miji ki ko an tafi da shi ne
eh an tafi da shi har yau ba labarin shi
kuma lokacin da aka kai ki can inda suke amma su ya aure ki shekaran ku nawa da shi
yana shi shekaran mu biyu ne tukuna na samu hanya na fito
to sai ai kika samu kika fito
eh abin ne na samu na fito din akwai ɗaya daga cikin su yace gaskiya ina jin tausayi na in samu hanya in fita dan yarinya karama ce in koma cikin iyayenmu ko da na rasa miji to daga baya haka sai yau gobe mu tashi kwana mu tashi gobe mu tashi haka muka samu zuwa cikin Maiduguri sai daga aka kawo mu cikin kam yanzu haka muna a Bakassi
na Bakassi kam to ake daukan nauyin
ku eh wanda yake daukan nauyin mu shine gwamnati kuma da tare da tallafin yan nema ko zan ce sema
kin ce kamar shi Amir din da aure shi yanzu ina yake Amir
shi yana can wajen su yana can inda
yana wajen daransa
visa can
haka eh yana cikin samisa
eh
daransa kina samun labarin shi
a bana samun
mutum da akwai danki a wurin sa kamar yana tantaban ki haka batun abinci da sauran su abin da za kula da yaro
a babu
to mijin ki na farko din kun haifu da shi
ba mu haifu da shi ba muna tare ne bai wuce kwata kwata auren mu wata uku ba haka tafi da ni
yanzu fitowan ki zuwa birni shekara nawa
yanzu to ana birni bai wuce shekara ɗaya da wani abu muna a cikin kamu gaskiya zan ce muna shan wahala ba ma shan wahala babu yadda muka iya to shi gwamnati da kanshi yake ba mu abincin ma gashi wannan wata ya riga ya rage abinci kowa yana shan wahala yara sai kuka suke akan rashin
me za ku ce wa gwamnati
muna so da Allah ta zo ta taimaka yazo ya taimaka mana muna neman taimako da yaran mu da kuma mazajen mu da kuma sauran tsofaffin mu gaskiya muna shan wahala a cikin kam gashi yara ba su yi karatu ba mu da bamu da karatu mun zo muna shan wahala
malama Hafsat Ali kenan wata matashiya da ta kukuta daga dajin Sambisa kuma da haka shirin yan kasa da hukuma ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga lafiya
yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rido a wajen damu
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
harin ta'addancin da yayi sanadiyar mutuwar fararen hula sama da 100 a ƙauyen Solhan dake arewacin Burkina Faso iyaka da jamhuriyar Niger na daga cikin muhimman labaran da suka fi dauka hankalin jaridun Niger a wannan mako jaridar Lebanon ta ambato shugaba Roch Marc Christian Kabore a wani farko na zaman makokin kwanaki uku yana cewa harin na ƙauyen Solhan yunkuri ne dake hangen rikita al'amuran tsaro a Burkina Faso sabili kenan ƴan ta'adda suka kai wannan farmaki a yankin da babu wadatar matakan tsaro nesa da wuraren da rundunar haɗin gwiwar Jesen Sahel da Faransa ke sintiri ma'ana iyakar Niger da Mali da Burkina Faso jaridar Le Monde aujourd'hui na cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta fara bin sawun wasu mambobin gwamnatin Uhumudu Muhammadu bayan da wani bincike ya gano hannunsu da tafka barna kodayake bata ambaci sunayensu ba jaridar ta ce ministoci kimanin shida na sabuwar gwamnatin ta Niger ne ake zargi da wawurar dukiyar ƙasa a lokacin da suke rike da wasu manyan mukaman gwamnati a baya to amma da yake a yau kowannen su na da rigar kariya dole ne a bi ta hannun majalisar dokokin ƙasa kafin a gurfanar da su a gaban kwalaya jaridar Lanketer ta ce dan takarar ƴan adawa a zaben da ya gabata ya bace kwata-kwata daga fagen siyasar Niger abin da ya sa wasu makarraban Hamma Amadu ke cewa akwai alama tsohon firayim ministan ya yi zaben tumin dare wajen fitar da gwaninsa a zaben 27 ga watan Disamban 2020 jaridar ta ce a hirarsa da wata jaridar waje Muhammad Usman ya bayyana cewa da zaran aka kammala azumin Ramadan zai sake komawa fagen daga domin jaddada ƙin amincewa da kayan da ya sha a fafatawarsa da bazin Muhammad sai dai kawo yanzu shiru kake ji ba shi ba labarinsa in ji Lanketer mu karkare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ke cewa kamfanin dillancin man fetur na ƙasa Sony Deb ya shiga halin da ke fayyace girman buƙatar gudanar da bincike don tantance irin wainar da aka toya a tsawon shekaru 10 na mulkin shugaba Isu Muhammadu Jaridar ta ce dora dan tsohon shugaban kasa akan kujerar ministan albarkatun man fetur wani mataki ne da ke nuna alamar rufa-rufa game da abubuwan da suka wakana wajen tafiyar da wannan fanni a tsawon lokacin da Isu Muhammadu ya shafe akan kujerar shugabancin kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.